yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Niger suna iya samu mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Muna jin daɗin kasancewa tare da ku a wannan shiri mai albarka na yau da gobe. Kamar ko da yaushe muna ƙoƙarin kawo muku maudu'i masu muhimmanci. A yau za mu tattauna ne da mata, ko na ce yaran mata, waɗanda suke dadircewa wajen neman na kansu, wanda suke ƙoƙarin dogaro da kansu, wanda suke ƙoƙarin yin sana'a. To ita wannan baiwar Allah dai sana'ar da take yi ba kamar sauran sana'o'i da mata ke yi ba. Tana da sana'o'i da dama, saboda naga tana lalle tana wasu abubuwan, amma abin da yafi jan hankali na sana'ar da take yi na penti daki. Shi yasa a yau za mu yi kokari mu tattauna da ita, kuma insha Allah za ta gabatar da kanta. Malama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
So da farko yayin uwana, ni sunana Ummul Hayri daga garin Obara. A Obara nake. Ina ayyuka da dama, alhamdulillah. Ina yin lalle, shi ake kira da sifa. Ina yin makeup, ina penti, ina yin sugato.
Masha Allah, Ummul Khair. A cikin wa'annan sana'o'i da kika ambata, a gaskiya akwai abun da yafi jan hankali na, saboda mafi akasari mun san wannan aikin din maza ne suka fi, amma yau kuma sai muka same ki cikin wannan sana'ar din. To mai ya baki sha'awar kika kasance a cikin wannan sana'ar na penti?
Yanda aka yi na tsinci kai na sana'ar penci shine, da farko dai ban koya ba, ban yi formation a gun mutum ba kam. A hakan nan dai na soma, don babana ya yi gini ya sai penci na zaune a gida. She na ce musu zan yi penci, suka ce sam garan taba penci in gada in bata, za su kira me yi wanda ya iya. Na ce musu ai ni ma na iya zan yi, suka hana ni. Na yadda dai na zauna da sati, na kuma na yi musu maganan zan yi, suka ki da sati, kuma har sati uku ina tuntuban mahaifina, na ce mishi zan yi dai, suka ki. Da naga sun ki dai, to ba da shi muke ini a gida ba, yana tafiya wajen aiki. Da ya je gurin aiki she na yi taurin kai na dauko penti in she na kwaba na yi a gidanmu. To wanda na yi a gidanmu, a haka na yi dan shago daidai a nan cikin gidanmu tuju she na yi. Na fita na yi ma wata ƴan uwana, to haka aka so makirana ko ta ina na aikin in. Vraiment ina son aikin in, parce Ina ishin ga kaman wasa nake. Ya alhamdulillah, aikin na taimako na sosai. Fisho da shi nake taimakon iyayena da kannina. Fisho babana ya ce zai magana da wani mai yin penci, zai zo yayi penci. To suka babana yi ma mai penci magana, suka shirya. To kudin da ya saka she na ce kai kudin nan yayi yawa, kuma kudin in a lokacin in babana biye da kudin biyan penci ai. To ni kuma fiko muna na gida domin ya saldon ba penci akai, a haka ne nace ma babana gaskiya ba za a biya wannan mutum don yayi mana penci ba, insha Allah ni zan yi don ba su yadda ba kan fama fashe babana mai ile ta shukri don shi ma bai yadda ba shin da ya gana yi don kafin ya da filin aiki na gaggama su shambo uku ranar da zan yi salon. Hakan mamakin da ya kama su ba su tafi aiki ba, shi suka zauna ba su yi aiki ba a ranar da na yi na salon.
Ummul Khair, shekarun ki nawa a halin yanzu da kika iya sana'o'i da dama? Domin a sana'o'in da kika lissafa kina sifa wanda muke kira lalle ana, sa'annan kuma kina yin cake kenan, wato kamar su gato da sauransu, sa'annan kuma ga kuma sana'ar penti.
Ina da shekara 21 rentuwar nan nake da.
To Ummul Khair, da mahaifinki ya dawo ya ga cewa kin yi penti, kin gyara komai da komai, domin kika ce kin yi kusan lunguna uku kenan ko? Tun da ya dawo da sauran iyayen me suka ce, yayi mamaki ko dai yaya faɗa yayi miki da kika yi wannan aikin din?
Yayi mamaki sosai ma, kuma ya ji daɗin hakan nan, yayi ankuraje na don ya bani ƙarfin gwiwa, ya ce yi min addu'a Allah ya taimaka. Fashe farkon da aka kira ni in je in yi a wata unguwa a nan cikin ovalen din, na gaya musu an kira ni don sun karfafa min gwiwa, suka bani hanyar tafiya, suka ce in tafi. Wannan ka na ji daɗi sosai, mahaifina ya bani goyon bayan ci gaba kan wannan.
To kin san wannan sana'ar kuma mafi akasari maza aka sani suna yi, sai yau kwatsam ga kinan a ciki. Yaya mutanen unguwa suke yi miki gani game da wannan sana'ar da kike a halin yanzu a matsayinki na mace? Shin mutanen unguwa sun karbi abin da kyau, da wato da muhimmanci wajen baki kwarin gwiwa, duk da cewa kin yi magana akan cewa a halin yanzu ma mutane da dama suna kiranki saboda ki musu wannan aikin din?
Mahaifiya na mata bani goyon baya sosai. To amma akwai wasu mutanen da suka fito suna cewa akan me iyayena za su bar ni ina aikin penci, ba aikin mata bane, aikin maza ne, bai dace ba, kukan maganganu sosai ma. Wasu na ƙarfafa min gwiwa, wasu kuma kun san yanzu duniya yanzu sha hankali, wasu kam ba su ƙarfafa min gwiwa gaskiya, suna cewa ai da duk aikin da nake na pencin in sa kaina, wata ran idan na yi aure zan bari, don mace ba aiki ba ne, mace kishin ne. Maganganu dai na nan sosai da mutane suke harbawa, ni kuma bana bazi a kan maganganun mutane, don har yanzu inda duk aka kira ni, in dai mutumin na nan shi na aiki kam ina depression ta ci. Haka ne, mutanen anguwa na ƙarfafa min gwiwa sosai, ko da ke waɗansu kuma ba haka suke yi ba, ba su ƙarfafa min gwiwa. Wasu su ce wani irin son kuɗi ne da ni, hakan nan har penci ma aikin maza nake yi. Vraiment maganganu na nan da yawa, kuma ban aiki da abin da mutum yake faɗa. Ni dai inda na fi jin daɗi dai, mahaifina mahaifiyata sun goya min don sun ƙarfafa min gwiwa akan aikin in, dama su ne essential, idan sun yadda sai bon, don duk sauran maganganun saurani ban amfani da shi ba, ba na aiki da shi.
Haka ne, kuma a gaskiya kamar yadda mutane suke miki wasu tambayoyi game da batun maganar zancen cewa mace ita ainihin ta anyi ne saboda kicin da sauransu. To a gaskiya bacha tunanin cewa gobe idan koda zaki aure yaya zaki tafiyar da wannan lamarin din. Shin wanda zai zo ya aure kin zaki mishi magana akan wannan sana'ar taki? Ko zai amince da ke ko kuma a'a ba zai iya amince da ke ba? A wannan lokacin wani irin mataki ne zaki iya ki dauka saboda yanzu kin maida shi sana'a wanda kuma kin ga cewa kina samu a ciki? Wasu matakai ne zaki iya ki dauka a wannan lokacin idan yace baya son ki da fanti?
Ina tunanin haka kam ni ma ina tunani sosai, domin ba kowane namiji bane zai amince mace ta fita haka nan. To kamar ni ka zan fara tambaya, za fara yin shawara, za mu hira, zan faɗi, zan yi tambaya, in ya amince zan ci gaba, amma idan bai amince ba kam ba zan iya ba.
Wasu shawarwari zaki iya bawa matasa mata ko ma mazan waɗanda suke zaune kawai kara zube, ba sa yin komai, sun haɗa hannu kawai suna zaune suna jira ne daga iyayensu? Wasu irin shawarwari ne kika gani cewa zaki ya ki basu wajen su ma su tashi tsaye, ki zaburar da su wajen su ma wato su tsaya da ƙafafunsu game da neman koyon sana'o'i saboda dogaro da kansu su ma?
Da farko din na ba ma ‘yan uwana matasa kamar ni maza da mata, ina ba su shawaran su tashi su nema, ba she kullum an ba su ba, su nema don su taimaka ma iyaye ƙanni da kansu sun imma. Kamar yanda nake ina taimaka ma iyaye na ƙanni na, wani abin in nema ina yi ma kaina. Don sana'a na da kyau sosai, sana'a na da kyau sosai, domin nima na ga a gurina, don da shi nake wasu shungulla na sosai, alhamdulillah. Kam don a dage da nema, a nema ko kaɗan ne ba henawa, in ka sa dai albarka cikin sha Allah za ka ga ci gaba sana'in, komi yanda sana'in yake nan. Komi karancin sana'in in dai ka sa a ranka za ka yi, kuma insha Allah Allah zai buɗa mata.
To Ummul Khairi, a cikin waɗannan sana'o'in da kika lissafo mana da kike yi, yaya kike tafiyar da su yayin da misali ko an yi aure za a kira ki zo ki sifa a waɗanda ko a wajen auren ana buƙatan cake, ko kuma waɗanda za su yi happy birthday suna buƙatan cake, sa'annan kuma ko kuma akwai wasu amaran da suke buƙata a gyara musu ɗaki a zo a yi musu fenti, idan yanzu aka haɗu aka kira ki yaya za ki rarraba kawunanki cikin waɗannan ayyuka baki ɗaya, ko nace sana'o'in da baki ɗayansu kika ɗauka kuma kike yi, yaya kike tafiyar da wannan lamarin ɗin?
Haka ne, irin wannan na samuwa mini wata ranna hargitsewa, wani kuma ina iya gaya ma mutum gashi lokaci kazan da kacin nan faiman bana da lokaci bai zai yiwu ba, wani zai iya yi ranfaye ya matsar da wasan shi, wani kuma bai yi shance mishi ya nema a gaba, don haka nake. Amma idan gato ne ya haɗu min da sifa, shi ma bai da damuwa wannan ina yi, domin na da ɗan lokaci kaɗan. Amma fenti ne idan ya haɗu da ina fenti, an kira ni ana son gato, ana son su don wani abu hakan nan, na hargitsa ni shin ce ma mutum ina aiki, wani zai iya jira, wani kuma bai iya jira shin ce ya nema a gaba. Kuma ina da ƙanwa ina sa ta a hanya, don tana ita ma kakkama mini, ina nunnuna mata tana kakkama mini sosai, idan ina fenti aka kira ni na yin gato shin ce, kasan muna tafiya tare cance mata ta koma ta je ta doha min gato da wanda kowa shi wannan dawo ni zan yi da kaina duka saurayi in ta je ta sami kawai afu ta yi hari ta sami afu in ta gama kuma ta kan iya ta biyo ni mu ci gaba wani kuma ta sauha a gida ta yi aikin gida ni kuma in dan kammala aikin don haka nake
matsaloli ne kika fi fuskanta wato a cikin wannan sana'ar fenti da kike yi?
Ina samun matsala akan ayyukan da nake yi mutane ne masu da mutane ba su da alƙawari. Mutum zai ce min yana son abu kaza, zan ce mishi okay, na nawa ko gato hakan nan, ya ce mini gashi na kaza nake so, mu yi maganan kudi dai da kyau, to jiga baya filin bani kudi ya zama kuma ba haka ba. Amma yanzu na daina daukan irin wannan a sifa ma hakan nan, wani zan yi maka sifa, zan ga mai maka sifa, zan tambaye ka kudi na, ka ce min baka da kudi a jiki, shehin kin koma zaki je ki min depo, in ta tafi kuma ta tafi ne. Don kuma mutane ba alƙawari sau, ba alƙawari da mutane sosai, amma ba kowa bane, ba kowa bane mai wannan asu tsoron Allah kam nanan, amma wasu kam ba su da tsoron Allah sam.
To Stefani Nicole dai ta faɗa mana cewa tana rayuwa da wannan sana'ar na kafinta ba tare da tana jin kunya ba ko kuma gani-gani da mutane suke yi mata, wanda a cikin dai tattaunawar da muke yi ta bayyana mana cewa Abu ne wanda na so kuma na fara wannan sana'ar tun ina karamata ina zuwa sukul wanda na fara dai da goge-gogen itace kuma da wannan kudaden ne nake samu wato kudi na batarwa na mako-mako a yayin da nake zuwa makaranta To kamar dai yadda Nicole ta fada mana ita ma Jeanne d'Arc ta yi mana bayani inda tace ita ta kasance wato mace ce da take zaune a cikin gidan aure shekaru da dama amma tace gwarata ita ma dai ta yi kokari ta fito saboda ta samu abin sakawa a baka wanda a fito wanda kamar yadda tace mana Kawo yanzu shekaru na biyar kenan nake cikin wannan sana'ar din. Mun gode wa Allah, sana'ar itace na iya ciyar da mutum sosai. Ina ba wa mutane shawarwari da su zo su yi sana'ar kafinta. Wallahi kar mutum ya raina wannan sana'ar tana iya ciyar da mutum sosai da sosai. To, ma sauraron mu kun ji dai yadda wannan hira da waɗannan mutane ya Ma sauraron mu kun ji dai yadda ainihin muka tattauna da waɗannan mutane ko kuma na ce waɗannan mata yadda kuma suka ba da ra'ayoyinsu game da sana'o'in da suke yi a hali yanzu wanda aka fi sani maza da waɗannan sana'o'in din kuma da suke ci gaba da kiran wasu matan da su ma su kasance wato cikin wannan sana'o'in ba kawai na maza bane inda har kuka ji yadda muka tattauna ma da wannan karamar yarinya malama Ummul Khair wanda ita ma a cikin tattaunawar wanda muka yi tattaunawa mai tsayi da ita saboda ta faɗa mana yadda wato ta fara har ta kai iwar haka kuma tana ci gaba da yin wannan sana'ar din To ma sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora a inda muka tsaya
Sallama da ku masu sauraro za mu leƙa bangaren kwalama.
Masu sauraron mu yanzu za mu karkata wajen Hajiya Zainabu wadda za ta faɗa mana me za ta sanya a cikin tukunya a wannan mako. Hajiya Zainabu gare ki muke.
Yau na kawo muku ɗan girki ne
zan yi muku. To zan ba faɗi duk dai abin da ake bukata a wannan girkin din. Wato wani busheshen kifi ne, ban san yadda zan iya kira sunan kanin da Hausa ba. Don kun sa ko ɗansu abubuwan da ban iya kira da Hausa ba, shi da Faransa. Wani busheshen kifi ne da ake naɗe shi, da ake fita ana yawan kama shi yawanci a cikin taɓo. Mu da Faransa muna kiran shi shedule. Shi ne ke so in girka muku yau. Ok, duk abin da ake bukata, ana bukatan albasa, ana bukatan tumatu, ana bukatan adare, da duk kayan kanshi, ganyayyakin kanshin nan duka ana bukatan shi. Yanzu zan nemi, zan dora ruwa na a wuta, ruwa ya tafasa, zan dauki kifin in jika shi a cikin ruwan zafi. Bayan na saka wannan na jika shi, zan yi yanka su tumatur, su albasa, da su kayan kanshi duka zan saka a ciki. Na nika adare na, na ajiya gefe, na zuba ruwa, ɗan ruwa kaɗan da magi a ciki, na barbaɗa ɗan ruwa da magi a cikin wannan adaren ɗin. Yanzu bayan na yi duka waɗannan, na nika su tumatur da albasa da su kayan ƙanshi, ganyayyakin ƙanshin nan duka dai na sassaka. Yanzu zan ɗauki kifin ɗin, zan saka, zan fara sa mai. Ana sa mai, zan yanka albasan watsa cikin mai. Ana watsa albasa, zan ɗauki kifi yanzu in saka a cikin tukunya. Ana saka kifi, zan ɗauki tumatur in zuba, don shi gabaki ɗaya ake saka shi a wuta. Bayan na zuba su tumatur, na ɗora a wuta. Yanzu shi adadin da na jiƙa ya jiƙu sosai. Yanzu shin juya shi shin dinga ɗauka kamar da ake suyan ƙosai. Shin dinga ɗauka da cokali ina sakawa, ina ɗauka da cokali ina sakawa. Bayan na yi duk wannan, yanzu shin in ɗauki shin in rufe, in yi ɓararraka da kyau. Bayan ya ɓararraka sosai, shin in ɗauki magi duk shin in zuzzuba a ciki. Yanzu shin in haɗa miya. Bayan ya ɓararraka ya soyu sosai, shin ɗauki magi shin zuba shi in juya shi haɗo duka da su adadin ɗin. Ba wai juyawa kai ya kifin ya fitar da ke dai, za san yadda za ka yi ka juya kaɗan-kaɗan dai. Yanzu bayan wannan, kana so za ka yi aka ci da doya, kana so za ka yi aka ci da planti, da shinkafa ma duka dai za a iya ci. Shi ne na kawo muku wannan, malama min batu. Shi na kawo muku wannan girki, domin kifin kan ba in yi kiran shi da Hausa ba, shi dai da Faransa. Don ka yi hakan nan, za a iya ci da shinkafa da doya da planti. Duka dai abinda kake bukata ka ci shi, za ka iya ka ci shi.
To, masu sauraron mu, kun ji dai yau abinda Hajiya Zainabu dai ta saka mana a tukunya. To, da fatan kowa ya ci lafiya, kuma ya sha ruwa lafiya.
Madalla, a gaida Maimunatu Sadu da tawagarta. Masu sauraro, iya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na yau. Yanzu a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji hoyonsu a cikin shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Muhammad ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta